الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى لكم لدينا يبو Muhammad da kin kowar kuma gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin tara ga watan Zulqa'ada shekara ta 2433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan tara shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi. Ba laifi kafin darasi na yau idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata. Ya gama sallah ko bai gama ba?
Tsawon kwarike ne ba. Sallah ko bai gama
ba. Wani misali mutum ne ya yi sallah halin ya karkace ma alƙibla. Misali kamar yanayinmu na nan, alƙiblar mu ita ce gabas. A kan rashin sani sai ka kalli yamma ko ka kalli kudu ko ka kalli arewa. Bayan ka gama sallah ka gane cewa ashe ba a alƙibla bane kai sallah, shin me yake kanka? Ba abin da yake kanka, sallar ka ingantacciya ce, ba maganar sake sallah. An gane ku? In a ce kana cikin sallah ne ka gane cewa ka kuskure ma alƙibla, ka gane cewa ashe ba a daidai ba kake, to sai ka juya ka fuskanci alƙibla, ba yanke sallah ba za ka yi. Amma bayan gama sallah ba maganar sake sallah. Malaman da suka ce ma za a iya sakewa inda sauran lokaci ne, in lokaci ya riga ya wuce sallah ta yi. Na'am. A lokacin da za ta fita daga takaba ko kuma lokacin da take ciki, wani ne ne iya abin da yake kan mace musulma dangane da yin takaba? Kwatancin wannan tambaya ya gabata. Ita takaba abu ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma mata muminai da nasi na Al-Qur'ani, kamar yadda Allah yake faɗa mana a cikin suratul Baqara, wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Idan iyaci da zaran mijinta ya mutu, to za ta zauna tsawon wata huɗu da kwana goma, su ne ake kira takaba. In bai wace ita kuma za ta yi wata biyu da kwana biyar. An gane ku? A cikin tsawon wata huɗu da kwana goma nan, iya abin da Allah ya wajabta mata. Abu na farko shi ne za ta nisanci kayan ado. Misali, lalle ba za ta yi ba, jambaki ba za ta shafa ba, su turare, su wani kitso wanda yake na ado, da duk wasu kaya waɗanda suke na kwalliya, wannan haramun ne a kanta tsawon wata huɗu da kwana goma. duk abin da za a kiraye shi kaya ne wanda yake na ado, to wannan duka baya halatta, hatta da kulli sai in ba ta da lafiya, misali tana ciwon ido da sauransu, wannan ba laifi, akan iya amfani da shi. Wannan shine abu na farko kenan. Nisantar kayan ado wajibi ne akan mace mumina mai takaba. Abu na biyu shine ba maganar zancen aure, duk wanda zai zo mata da zancen aure ba za ta taya masa ba, sai ta nuna masa cewa ga yanayin da take ciki. Haramun ne mace wanda take mai takaba wani ya tunkare ta zancen aure sai ran da ta gama takaba. Wannan shine abu na biyu. Abu na uku, kasancewar gidan da mijinta ya mutu, za ta ci gaba da zama a wannan gida har ta gama takaba, amma da sharaɗi ya kasance gidan shi ne, ko kuma gida ne na haya, ya ba da kuɗin watannin da za su zo gaba. An gane ko? Misali ya yi sufurin gidan, kamar misali ko wata shida ko shekara guda, Allah ya masa rasuwa, to za ta ci gaba da zama a gidan. Kuma da sharaɗin ya kasance gidan akwai amintuwa a karan kanta da dukiyarta da lafiyarta, ba wani wanda zai iya haura mata. To wannan gida dole za ta zauna a cikin shi har ta kai matsayin lokacin da za ta gama takaba. Ran da wata hudu da kwana goma suka cika, to a ran nan ta fita daga takaba, kuma babu wani abu wanda yake kanta na cewa ga wasu abubuwa da musulunci ya shar'anta mace mai fita daga takaba sai ta yi kaza, sai ta yi kaza, sai ta yi kaza, wannan duka babu shi. Ran da aka ce wata hudu da kwana goma ya cika, a ran nan ma in ta samu wani bazawari zai iya zawa a yi zancen aure. Kuma duk wani abin da aka haramta mata na kayan ado a ran nan za ta iya kusantar su. Idan ku kasancewar tana da ciki, haifin cikinta shi ne gama intanta. Misali mace ce ce mijinta ya mutu, ana masa wanka kafin aje abu ne take yinki sai ta aihu, misali shi kenan takabarta ta gama. A wannan lokaci ma in ta samu miji za a iya daura mata aure. Misali ko bayan mutuwar shi da wata guda, ko da sati guda, ko da sati biyu, ko da wata biyu, idan ta aihu shi kenan iddata ta gama. Domin nassi ne na Alkur'ani, Ubangiji ta'ala ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, mata masu ciki ajalin gama iddarsu Ubangiji ta'ala ya ce shi ne haife cikinsu. Wannan kuma ba bambanci tsakanin idda wadda take ta sake da idda wadda take ta mutuwa. In dai mace tana da ciki, to take yanki, in dai ta aihu, to shi kenan idda ta gama. Kamar yadda wata sahabiya ana kiranta Subai'a, Allah ya kara mata yadda, mijinta Allah ya masa rasuwa, bayan wasu yan kwanuka sai ta aihu, manzon Allah ya ce iddata ta gama. Idan haka kasancewar wannan shine idda, ko kuma mu ce takaba a tsari wanda yake na musulunci, abu na farko ne santar kayan ado. Duk wani abin da za a kirga shi kayan kwalliya ne, to haramu ne akan ta sai ta kai tsawon iya adadin waɗannan kwanuka. Abu na biyu, haramun ne akan ta yin zancen aure, ko ma wani ya mata to ba za ta tanka masa ba. Abu na uku, ba za ta tashi ba daga gidan da mijinta Allah ya masa rasuwa, matukar gidan shi ne ko kuma ya bada kudin haya na kwanukan da za su zo nan gaba har izuwa gama takaba, ko kuma masu gidan za su iya mata alhurmar ci gaba da zama har ta gama takaba, tare da cewa kuma za ta samu amintuwa a karan kanta da dukiyarta da mutuncinta, to dole ne ta zauna akan haka. Kuma dadin fa'ida anan mun fada mun maimaita, ita takaba ba komai yake shigar da mace illa mutuwar miji. Da zaran an ce mijinta ya mutu, kafin aje abin ne shi ma ta shiga takaba, ba maganar cewa sai ran Juma'a wata tsohuwa ta zo ta sanya ta takaba. Wannan mutuwar miji ita ce kadai abin da zai shigar da ke takaba. Babu kuma abin da zai fitar da ke daga takaba sai cikar wata hudu da kwana goma in baki da ciki a matsayin ki na diya. Idan ku mai ciki ce lokacin da ta haife cikinta, shikenan ta gama takaba. Kuma da dun fa'ida anan mai takaba lalle babu wani nasi da ya haramta mata fita, misali na cewa ta fita ko da tana wani aiki ta je ta yi aikace aikacenta ta dawo, wannan duka shari'a ba ta haramta mata ba. Iya abinda shari'a ta haramta mata su ne waɗannan abubuwa. Na'am. Wai mutum babu kaya a jikin shi yana cikin makewayi zai iya yin magana? Kwarai da gaske akwai dalili tabbatacce wanda yake nuna cewa mutum koda ya tuɓe kayansa ba laifi yakan iya yin magana. An gane ku, domin akwai hadisi sahihi wanda ranar lokacin da aka buɗe Makka da yaƙi, Ummu Hani yar Abu Talib Allah ya karama ta yadda ta ji gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a Makka, ta yi sallama Fatima a lokacin nan ta suturci shi da wani mayafi ta kare shi, manzon Allah yana wanka, manzon Allah ya amshi sallama sai yake cewa wace ce, sai take cewa ni ce Ummu Hani, manzon Allah sai yake cewa marhaban bi Ummi Hani, lale da Ummu Hani. Wannan hadisi shine yana cikin Bukhari, shine malamai suka ce dalili ne wanda yake nuna halaccin ashe mutumin da yake wanka ba laifi yakan iya yin magana. Duk da cewa wasu malamai suna awwala hadisin sukan cewa akwai ihtimalin cewa takan iya yiwa ya gama wankan ya sanya gyautar shi a wannan lokaci ne sannan yayi magana. An gane ko? Duk da cewa ka'ida ta malamai suka ce idza qara'a ihtimal badala istidlal, idan tana yiwuwa ta kunno kai to kafa hujja ya baci. A takaice dai wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin mutum idan yana tsiraice ba laifi yakan iya yin magana, amma fa kar ka yi maganar inda mutumin da zai shigo ya mamaye ka, in ka tabbata wani zai iya mamayar ka a wannan hali to ka bari, in ka shirya sannan ka yi masa magana. Sai wai akwai wata addu'a keɓantacciya ga mace mai ta kaba? Babu wata addu'a keɓantacciya a kanta, lalle tana cikin wani yanayi, yanayin da abin da ya dace kuma ta yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, babu wani abu wanda yake kanta na addu'a keɓantacciya, iya abin da ta saba yi na ibada shi za ta ci gaba da yi. An gane ko? Tare da cewa kuma tana cikin yanayin da ya dace shi wannan mamaci ta cika yi masa addu'a. Babbar addu'a ku anan shine ya Allah ka gafarta masa, ya Allah kai masa rahama, ya Allah ka sanya aljanna ce makomar shi. Darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu Bahara. Yau za mu tashi sabon babi na musamman, wato shine babul ghusl. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة. مالن الله يجي kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen wankan janaba. Lafazin al-ghuslu da al-ightisal ma'anar su shine ta'mimul badani bil ma', wato hada gangan jiki da ruwa, ma'ana ka hada zahirin gangan jikinka ko ina wato ruwa ya shafe shi, shine ake nihi da al-ghusl, ko kuma ka kiraye shi da sunan al-ightisal. Ta'mimul badani bil ma', wato hada zahirin jiki gaba dayansa wato da ruwa. Shi lafazin aljanaba a yare wanda yake na Larabci ma'anarsa shine albu'du, ma'ana nisanta. A shar'ance shine malamai suka ce inzalul mani, ma'ana fitar da maniyi, shine abin da ake kira da janaba, illa kasancewar dole a kayyade anan kenan inzalul mani bi shahawa, fitar da mani wato ta hanyar shahawa shine ake kira da janaba. Sababin da aka ambaci fitar da mani wato janaba, malamai suka ce li annal maniya ba'uda an mahallihi wanta kalame, domin mani ya nisanci wato mahallinsa inda Allah ya tsara masa na zama a gangan jiki, ma'ana ya ciro ya buru wurin, dan haka kenan ake kiran da fitar maniyyi ake kiran shi da aljanaba li annahu ba'uda amma hadihi wa taqadamin dan haka kuma idan ka kalli shi mutumin da maniyyi ya fita daga jikinsa ta wannan hanya ya nisanci wasu abubuwa na ibada wanda kafin fitar maniyyin nan ma'ana halaka ne ya aikata su kaga duk mutumin da maniyyi ya fita daga jikinsa ta hanyar shahawa kaga dole zai nisanci sallah dole zai nisanci tawafi da sauran abubuwa da malamai suka zana irin su shafar alqur'ani irin su zama a cikin masallaci to duk irin waɗannan abubuwa dole mai janaba zai nisance su dan haka shi wato mai janaba ake kiran shi da junub ma'ana mutumin da janaba ta same shi shi wankan janaba abu ne wanda yake tabbatacce da nassi na alqur'ani kamar yanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ke faɗa mana a cikin suratul nisa da suratul ma'ida ubangiji ta'ala ke cewa wa in kuntum junuban fatahharu idan kun kasance kuna da janaba ubangiji ta'ala ya ce ku yi wanka ma'anar fatahharu anan ay faghtasilu ku yi wanka an gane ku kenan anan insha Allah ta'ala za mu ga abubuwan da suke wajabta wanka a cikin wannan babi tare da cewa malam yayi ishara akan janaba domin janaba ita ce jagaba tare da cewa malamai sun zana abubuwan da ke wajabta wanka abubuwa ne kamar 6 zuwa 7 abu na farko dai kamar yanda muka gani a nan mai malam yace babul ghusli min aljanaba babi ne wanda ke bayani dangane da hukuncen wanka na janaba menene na biyu daga cikin abubuwan da ke wajabta wanka tambaya alhay ma'ana jinin al'ada kamar yanda ubangiji ta'ala yace mana fa atazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yakhurun fa idza tatahharna fa atuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin kenan jinin al'ada wannan shine abu na biyu wanda yake wajabta wanka na uku na'am ha yawa annifas ma'ana biki duk lokacin da mace ta aihu to wannan wajibi ne akan ta tayi wanka idan wannan jinin aihuwa ya yanki ko da bari ne tayi dole tayi wanka abu na uku na hudu musulunta kafiri duk da cewa wannan akwai sabani na malamai akan shi shin idan kafiri ya musulunta shin dole ne sai yayi wanka ko ba dole bane ba wannan shine kenan na hudu amma duk da cewa akwai sabani akan shi na biyar na'am yawa wato shine al-maut mutuwa tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wajabta wanka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye a Arafa wani sahabi yana kan raƙuminsa sai ya faɗo wuyansa sai ya kare manzon Allah sai ya ce da sahabbai ku je ku wanke shi ku sanya ganyen magariya manzon Allah ya ce kar ku sanya masa turare sannan kuma ku yi masa dukkabani wato da ihraminsa manzon Allah ya ce domin a ranar kiyama za a tada shi yana mai fadar labbaik allahumma labbaik wannan shine dalilin da yake nuna cewa mutuwa tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke wajabta wanka da kuma hadisin ummu adiya da diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mata rasuwa manzon Allah ya ce ku wanke ta da ruwa da ganyen magariya sannan ku wanke ta maza na'am abu na 6 na'am yawa kinan ilajul hashafa fil farj walau biduni inzal ma'ana shigar da gaba a cikin gaban mace ma'ana saduwa da iyali koda mutum bai fitar da maniyyi ba wannan shine abu na 6 wanda ke wajabta wanka na 7 menene anan dai abu na farko muka ce janaba, sannan muka ce haida, muka ce biki, sannan muka ce musulunta kafiri, sannan muka ce an gane ko mutuwa, sannan muka ce saduwa da iyali ko da mani bai fita ba. Na'am, na cikon bakwai. A'a, shi ma wannan mas'alar shi daban, a magana mafi inganci wajibi ne. Abubuwan da suke wajabta wanka su ne muke zanawa a nan. To, na cikon bakwai. Abu ne wanda yake zahiri kuma ya watsu a cikin jama'a, maza da mata gaba ɗaya, za mu iske hadisi na musamman. Yawwa, mafarki al-ihtilam, mafarki amma da sharaɗi tare da fitar mani. An gane ko? Don haka Al-Hafizul Hakami, Allah ya ji kansa, ya wake waɗannan abubuwa guda bakwai a cikin wasu 'yan baitittuka a cikin manzumarsa wadda ake kiranta As-Subulus Sawiyya. Shine yake cewa yujibuhu al-imna wa shartuhu idha kana khurujuhu tadaffuqan kaza mujarradu al-wad'i wa illam yunzili wa al-ihtilamu ma'a wujudi al-badali wal haydu wan nifasu wad dukhulu fil islami wal mautu bi nassin ma kafi lakin wujubuhu ala man aslama fi ikhtilafin sha'a bainal ulama. Waɗannan abubuwa bakwai su ne suke wajabta wanka, tare da cewa ɗaya daga cikinsu akwai saɓani, shi ne mutumin da ya musulunta, shin dole ne sai ya yi wanka ko ba dole ba ne? Magana mafi inganci ba wajabcin wanka a kan shi. Al-Hadithu Salasun. An Abi Hurairata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. أبو هريرة الله إكرم سيدا وند يشهر دوانا كنايا سنن سنة حقيقة عبد الرحمن ابن سكر الدوسي الله إكرم سيدا وند بياني دنغني لترجم سياغ باتتون أحديثي نبي كتشوا للي منزل الله صلى الله عليه وسلم wato ya haɗu da shi a wani titi daga cikin titunan Madina. Ma'ana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biyo wani titi daga cikin titunan Madina, sai ya haɗu da Abu Huraira. Yaya aka yi? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kama hannun Abu Huraira, suka tafi har izuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya zauna, Abu Huraira ya zauna. An gane ku? Amma a wannan lokaci haduwar da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har aka tafi aka zauna, wa huwa junub, hali yana da janaba, domin wa huwa junub ma'ana jumla ce haliya. Shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da shi a cikin wani titi daga cikin titunan Madina, wa huwa junub alhali yana da janaba, shiwa shi Abu Huraira. Da aka zo aka zauna, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tantance ba, Abu Huraira yace fana kanastu minhu. An gane ko? Shine yace sai na zari a buyi ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san tashi na. Lafazin fankhanastu an ciro shi ne daga al-nakhinas, shine at-tasallul, ka tashi ka fita daga cikin jama'a ba tare da an san fitarka ba. Yace fa zahabtu faqtasaltu, na koma gida na yi wanka, kuma jitu sannan sai na dawo. Faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada, dani sai yace aina kunta ya Abu Huraira yace ya Abu Huraira ina kake ina ka tafi qala sai kuntu junuba yace ya Rasulullahi na kasance ina da janaba lokacin da nazo na zauna da kai lokacin da muka hadu har muka zo muka zauna don haka kuma fakarihitu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara yace ya Rasulullahi ina kyamar na ci gaba da zama da kai alhali ba ni da tsarki matsayinka ya wuce a ce in zo in zauna da kai ina cikin irin wannan yanayi wannan kenan iya uzuri ne Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da tashin sa ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani amma wannan gaba ta farko da yace aina kunta ya Abu Huraira ina kake ya Abu Huraira wannan kenan na nuna mana rarauka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa shi kuma sai nuna cewa ga iya uzurin abin da yasa ya tashi ba tare da ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a wannan gaba zamu iya daukan darasi duk mutumin da yake cikin jama'a ko yake tare da wani shugaban sa to bayyada cewa ya tashi ya fita ya shiga wani sha'anin sa ba tare da neman izini ba in kana zaune cikin jama'a in zaka tashi in ma tafiyarka zaka yi ko wani uzuri ne zaka tashi ka je kai ka dawo to ka sanar da su cewa ga iya abin da yake gabana an gane ku don haka ubangiji tabaraka ta'ala ya zuba yabo ga sahabbu jama'ar da suke neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da suke zaune da shi akan wani al'amari wanda ya tattara su shine ubangiji ta'ala yake cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu innal ladhina yasta'zinunaka ulaika allazina yu'minuna billahi wa rasulihi فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ to shine anan da tashi da yi ba tare da neman izini ba da ya dawo manzon Allah sai yake cewa aina kunta ya Abu Huraira ina kake ya kai Abu Huraira anan kuma zamu iya daukan darasi ashe a matsayinka na shugaba ya kamata ka ringa bibiyar jama'ar ka wanda suke na kasa da kai idan baka ga mutum ba sai ka tambaya wani cikin yanayin me yake wani ko ina yake me ya faru kwana biyu ban ganshi ba dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana zaune zuwa jimawa da yayi waiwaya bai ga Abu Huraira lokacin da ya dawo manzon Allah sai yake cewa aina kunta ya Abu Huraira shi kuma sai yace kuntu junuba yace ya Rasulullahi na kasance ina da janaba dan haka kenan mutumin da janaba ta same shi ake kiran shi da aljunu an gane ku ai za janaba kuntu za janabatin na zamanto ina da janaba shine sai yace fakarihitu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara yace ya rasulullahi kyama nake na ci gaba da zama da kai alhali ba ni da tsarki anan shine zamu gane irin yanda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke darjanta shi suke kimanta shi kaga ko yanayin da yake ciki yanayi ne wanda yake na janaba amma saboda daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin cewa bai dace ba a cikin irin wannan yanayi ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku darasi na biyu anan na nuna mana cewa duk wani mai daraja wanda ya tsaya matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana malaman sunna masu kokarin kwatanta umarni na Allah subhanahu wata'ala da manzon sa su ma dole ne a girmama su an gane idan za ka shi anan malamai suka ce dalili ne cewa duk mutumin da zai je ya abuci wani malami ya kamata ya zamanto akan hali wanda yake na tsarki da tsafta da duk wani majalisi wanda yake na ilimi in zaka je ya zamanto a tsaftace don haka ai anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi akan haka kuma anan zamu gane fadala ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yanda yake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake darjanta shi shine yake ce masa kuntu junuba, yace ya rasulullahi na kasance ina da janaba, fakarihitu an ujalisaka wa ana ala ghairi dahara, dan haka nake kyamar wato na zauna da kai alhali bani da tsarki. Sai manzon Allah yace da shi subhanallah, yace mamaki, an gane ko? Ita wannan kalima ana fadar ta a lokacin da kai wani abu yayi girmama akan ka kai mamaki, amma ma'anar subhanallah shine Ubangiji ta'ala ya tsarkaka dangane da duk abin da bai dace da shi ba, abin da mushrikai suke jingina masa, shine ma'anar subhanallah. To wannan kalima ana amfani da ita a lokacin da wani abu ya baka mamaki, in ma kace subhanallah ko kuma kace Allahu akbar, dan haka ba ihu ba ake ko ayi dariya, in abu ya kayatar da kai ya baka mamaki to iya abin da zaka yi, in ma kace subhanallah ko kuma kace Allahu akbar. Wanda kar mu manta a darasin mu na tauhidi ya gabata, lokacin da sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da suke kan hanyar su ta tafiya Hunayn, wanda yaki ne daga cikin yaki-yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda sahabbai suka wuce da wata magariya wanda mushrikai suke rataye makammansu dan neman albarka, in an fita fagen da za su samu nasara akan abokan gabansu, sahabbai sai suka ce ya rasulullahi ai mu ma ya kamata ka kebance mana wata magariya wanda za mu ringa rataye makammanmu, mu ma mu nemi albarka da ita domin mu samu nasara akan abokan gabanmu. Manzon Allah sai ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, inna hasuna. Manzon Allah yayi kabbara yace wannan hanya ce daga cikin hanyoyin waɗanda suka gabace ku na al'ummu, ma'ana Yahudu da Nasara. Kaga anan abin da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mamaki kabbara yayi, a wata riwaya abin da ya faɗa shine subhanallah. An gane ku? Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa laula iz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha walaula iz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhana hadha buhtanun azim. Ubangiji ta'ala yace ma mu'minai me ya hana lokacin da kuka ji amma Aisha irin wannan kazafi an ce tayi zina, ku ce ai bai dace ba a matsayin mu na mu'minai mu tsoma bakin mu akan wannan abu. Subhanak, mamaki, yaya za a yi a ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi zina? Ku ce haza buhtanun azim, wannan yankin ƙarya ne wanda yake mai girma, ba yanda za a yi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce ta yi zina. Kaga subhanak anan shine ai ta'ajjuba, ku ce subhanak ma'ana mamaki ko kuma sarki ya tabbata ga Ubangiji, yaya za a yi a ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi zina? To shine anan shine yace subhanallah, manzon Allah yace mamaki. Innal mu'mina la yanjus, manzon Allah yace ai lalle mu'mini baya zama najasa. Anan kana da fuska biyu, in ma kace la yanjus, jimun kin kai masa bamma ko kuma kai masa fataha kace innal mu'mina la yanjas, ma'ana mu'mini baya zama najasa. Wannan na nuna mana ashe shi mu'mini halin yana rayi ko yana mace sarkakekki ne ba najasa bane. Dan haka za mu iske a cikin kitabul janaiz magana daga cikin maganganun malamai, musamman malaman malikiya da malaman hanafiya, su suna ganin baya halatta a shigar da mu'mini, a shigar da musulmi masallaci, ai masa sallah, saboda sun dauki cewa mutum in ya mutu najasa ne. To amma wannan dalili ne a tabbaci cewa mu'mini halin yana raye ko yana mace sarkakekki ne ba najasa bane. Dan haka anan manzon Allah yace masa innal mu'mina la yanjus, lalle mu'mini baya zama najasa. Kenan mafhumul mukhalafa anan kafiri da mushriki najasa ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya bayyana mana a cikin suratul tauba, ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuna najas. Ubangiji ta'ala ya ce ya ku jama'ar mu'minai ku san da cewa kadai mushrikai najasa ne, kazanta ne, ku nisance su. Amma abinda ake nihi da najasa anan najasa ce ma'anawiya, saboda iya abinda yake cikin zukatansu na kudiri shine na kafirci da shirka. Amma mu'mini saboda yana da tsarkin akida, sannan kuma yana da tsarki wanda yake na manhaj, bashi da wani tafarki illa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu abin da yake cikin zuciyar shi illa kudirin cewa Allah shine mahaliccin shi, shine ke kashewa, shi ke rayawa, shi ya azurta shi, kuma shi ya cancanta abota masa. Saboda haka mumini ko yana da janaba ba najasa bane ba. An gane ko? Shi manzon Allah ya ce masa subhanallah, innal mu'mina la yanjus, lalle mumini baya zama wato najasa. Wannan na nuna mana kenan ashe ita janaba tana ɗaya daga cikin abubuwan da wato suke wajabta wanka. An gane, saboda anan me yake cewa faza habtu fabta saltu, sai na tafi gida nayi wanka sannan sai na dawo. Wannan dalili ne a tabbace wanda yake nuna janaba tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke wajabta ma mumini wato yin wanka. Kuma sannan anan zamu iya gane ashe ya halatta mutum ya fito titi ya tafi dukkan wasu wurare, ko kasuwa kakan iya zuwa kaje ka zo a lahali kana janaba, tana da janaba, sannan in ka dawo gida kai wanka. Wannan kuma na nuna mana ashe ba wajibi bane kai tsaye in janaba ta same ka a ce take yanki za ka yi wanka, ya halatta ka jinkirta wanka, kamar yadda zamu iske bacci ma kana iya yi. Dan haka ai shi anan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya fito ne yana yawon sa a cikin Madina, sai ya ci karo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya kama hannun shi ya je sai da aka zauna, sannan ya tashi. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan bai masa inkarin cewa me ya hana ka yi wanka kai tsaye bayan ka janaba ta same ka. To dan haka wannan dalili ne wanda yake nuna kenan musulmi yana iya jinkirta wato wankan janaba, amma tare da cewa yin shi kai tsaye shine yafi dacewa, domin su ayyuka na alkhairi, umarni na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ko hani to kai tsaye ake buƙatar mumini yayi kokari ya kwatanta. Wannan kuma na nuna mana cewa duk wani abin da ake jin kunyar bayyana shi in akwai maslaha ba laifi akan iya bayyanawa. Kaga ka ce janaba gare ni abin kunya ne, to amma saboda akwai maslaha, manzon Allah ya tambaye shi me yasa ka Abu Huraira ka tashi ba tare da na san ka tashi ba. Manzon Allah ya ce ya Rasulullahi ai ina da janaba. Kaga wannan maslaha ce domin ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato irin yanayin da yake ciki. الحديث الحادي والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. حديثي نتلاتين دلايا عائشة ما ترمن زن الله صلى الله عليه وسلم الله إكرامة يدى كتشوى. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza gtasala minal janaba, wato idan ya fara wato wankan janaba. An gane ku? Ma'ana kenan yayi nihin fara wankan janaba, ma'ana igtasala ay arada al-ghusla minal janaba. Idan yayi nihin fara wankan janaba, farkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi, Aisha tace ghasala yadayhi, wato sai ya wanke hannuwansa, wanda zamu iske a hadisi wanda yake na Maimuna wanda zai biyo baya, makayin da ta aje ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai fara wanka sai ya karkata ya zo ya wanke hannuwansa. Wanke hannuwan kuma na kasancewa su uku, kamar yadda sunna ce tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine anan Aisha tace ghasala yadayhi, sai ya wanke hannuwansa. Wanke hannuwa ko kamar yadda ya gabata a bangaren arwalla shine wankin hannun makitsiya, ma'ana idan ka zubo ruwa sai ka hada hannuwan gaba ɗaya ka wanke, sai ka maimaita su uku. ثم توضا وضوءه للصلاه sannan sai yayi arwalla irin arwallarsa ta salla kenan bayan ya wanke hannun kuma sai ya tsoma hannun shi a cikin makayi yana dauko ruwa yayi arwalla arwalla irin ta salla arwalla irin ta salla shine in ka wanke hannuwa so uku ne zai biyo baya shine kurkurar baki da shakar ruwa sannan wanke fuska so uku sannan wanke hannun dama zuwa gwiwar hannu so uku sannan na hagu so uku sannan shafa ruwa a kai da shafa ruwa a kunne sannan wanke kawawa ma'ana arwalla cikakka irin ta sallah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi shine tace thumma tasala sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ci gaba da wankansa an gane ku lafazin kenan anan igtasala ma'ana sai ya ci gaba da wanke sauran gabakuwa waɗanda suke na jiki me yayi bayan yayi arwalla cikakka kamar yanda zamu iske a hadisi wanda yake na maimuna kamar yanda kuma ake cikin wannan hadisi shine Aisha sai ta ce thumma yukhallilu bi yadayhi sha'ra sannan wato sai ya tsatsefe gashin sa da hannuwansa yayaye shine sai ya tsoma hannuwansa gaba daya a cikin ruwa ba tare da ya jinko ba sai ya sanya yatsotsin shi yake murza asalin gashin shi ma'ana cangin din gashin sa shine anan tace thumma yukhallilu bi yadayhi sha'ra sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsatsefe gashin sa wato da hannuwansa mun gane kaifiyar ku kenan bayan mutun yayi arwalla cikakka sai ya durme hannuwan shi gaba daya a cikin makayi ba tare da ya dauko ruwa ba sai ya murza kanshi ma'ana yayi ta murzawa har ya zaman tu kenan gashin shi duka ya bude shine tace hatta idza dhanna annahu qad arwa basharata har lokacin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zaton cewa ya kusar da fatar kanshi ma'ana fata ta kai wanda gashi yake tsurowa daga jikinta ya tabbata cewa ruwa ya sabi zuwa cikinta shine Aisha tace afaba alaihi lama akhalasa marrat sai manzon Allah ya kwararo ruwa akan sa so uku ma'ana ya sanya hannuwan shi ya dauko ruwa sai ya zuba akan ya cuda ya cuda sannan ya kuma dauko ruwa ya san ya zuba akan sai da maimaita so uku shine tace kuma afaba thumma afada alayhi alma'a thalatha marrat sannan wato sai kwararo ruwa so uku wato akan sa kenan bayan ya sa ya tsotsi ya murza gashin kowanne ya bude bayan haka tace thumma ghasala sa'ira jasadi sannan sai ya wanke sauran jikin shi ma'ana sauran jikin gaba daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa zubar ruwa to amma shi sauran bangare na jiki ba maganar hukuntawa cewa kowanne bangare ka wanke shi so uku a'a zaka zuba ruwa ne har ka kai lokacin da ka tabbata cewa ruwa ya hada jikinka gaba daya domin shi babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa a wankan janaba bangaren jiki za a wanke shi so uku gabakuwa na arwalla sune ake wankewa so uku kuma da zuba ruwa akai kamar yanda anan tace afada alma'a thalatha marrat afada alaihi alma'a thalatha marrat sai ya kwararo ruwa so uku akan shi wannan shine zakai so uku sannan daga bakuwa na arwalla wanda ake wankewa so uku sannan anan wani yakan iya cewa to ina maganar gabatar da dama akan hagu wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren jikin naka lokacin da zaka zuba ruwa ka fara gabatar da wanki dama kafin hagu domin fadar Aisha Allah ya kara mata yadda hadisi na cikin sahihu Muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tanawulihi wa tarajjulihi wa zuhurihi wa fi sha'nihi kulli Aisha tace farawa da dama na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sanya takalma yana farawa da dama wajen sarci kai manzon Allah yana fara sarci dama sannan tace wajen tsarkin sa arwalla ku wanka manzon Allah yana fara wanke gabakuwa na dama kafin na hagu dan haka anan sunna ce mustahabba lokacin da zaka wanke sauran gangan jikinka ka fara wanke dama kafin hagu shine sai ce wa kanat taqulu Aisha Allah ya kara mata yadda ta kasance tana fada cewa kuntu aga tasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min ina in wahidin nagtariku minhu jami'a, tace ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, tace mun kasance muna wanka a cikin makayi daya, ma'ana na kasance ni Aisha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna wanka a cikin makayi daya, tace kuma tare muke daukar ruwa, har ma wani lokaci suna rigaye-rigaye tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cikin wata riwaya. To dan haka wannan yana nuna mana wato halaccin ma'aurata su yi wanka tare wannan ba laifi bane ba, amma ba za ka ce ba sunna ne, sai dai ka dau a matsayin halacci, ma'ana bayani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dangane da halacci. Kuma wannan na nuna mana ma'aurata kowane ɗaya daga cikin su ya halatta ya ga al'aurar dan uwan shi, an gane ku, wanda kuma wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin ma'aurata wato su sadu tsakaninsu wato a tsiraice ba tare da sun lulluɓa da wani abu ba, da hadisan da suke zawwa akan cewa idan ba a lulluɓa ba ba a yi kaza ba abu kaza yakan iya faruwa, duk hadisan ƙarya ne ba faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce. Don haka wannan dai a taƙaice hadisin Aisha iya abin da yake nuna mana sifar wanka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Farko dai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha ta nuna mana a wannan hadis, lokacin da yazo zai fara wanka hannuwansa ya wanke, wanke hannuwan kuma na kasancewa su uku, an gane hikima anan kenan, duk wata najasa da kazamta a hannunka zaka gusar da ita kafin ka saka hannunka a cikin makayin. Abu na biyu kenan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fara dangane da gababuwan arwalla, sai da yayi arwalla cikakka irin ta sallah, yin wankan janaba tare da arwalla wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku bayan yayi arwalla cikakka ne yayi, sai ya tsoma hannuwansa a cikin ruwa ba tare da ya jinko ba, sannan sai ya tsatsige kansa gaba daya, an gane ko, hikima anan wato da ruwa ya samu saukin shiga karkashin gashi gaba dayan sa, ma'ana da ruwa ya hada kai, shine hikima anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoma hannuwansa ya murza gashin sa da ruwa ya shiga da sauki, inda bai murza ba gashin ya bude, musamman irin gashin su, da zaran an zuba ruwa intanu guda zaka zuba fararewa zai yi, ba zai shiga wancan karkashin gashi, an gane, tare da cewa kuma dadin hikima anan malamai suka ce yin haka wato da izinin Allah na gusar ma bawa shine wato faruwar ciwon kai, ma'ana da duk wata rashin lafiya, domin inda zaka zuba ruwa ya bigi kanka ba tare da ka murza gashin ka ba, to wannan yana haddasa cuta, shine hikima anan kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsatsige gashin sa kafin ya zuba ruwa. Kenan abu na hudu bayan ya tsatsige gashin sa me yayi, sai ya jinko ruwa da hannuwansa ya farara akan ya murza sai da ya so uku. Abu na biyar kenan bayan haka sannan sai ya zuba ruwa ya wanke sauran gangan jikinsa gaba daya, an gane ko, wanda kamar yadda bayani ya gabata wanke bangaren dama wato kafin bangare wanda yake na hagu, wannan kuma dalili ne wanda yake nuna ashe shi wankan janaba na dauke hadasi wanda yake babba da hadasi wanda yake karami, duk wanda yayi wanka a irin wannan sifa, to idan ya fito ba maganar sake arwalla in lokacin sallah ne kawai sai yayi sallah, wannan kuma yana nuna mana kyawun hadayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin yanda yake mu'amalantar wato iyalinsa. Al-hadithu thani wa salasun an maimunata binti al-harith radiyallahu anha zawjin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annaha qalat wada'tu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wudu'a al-janaba fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalatha thumma ghasala farja ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. واتو ميمونة بنت الحارس الهلالية ما تر منزان الله صلى الله عليه وسلم ودى منزان الله صلى الله عليه وسلم يا أوليتا الشكرة تبقي واتو لهجرسة إزوى مدينة wanda kuma ita ce karshen mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya aura, wanda Allah ya mata rasuwa a birnin Makka. An binne ta a wani wuri wanda ke tsakankanin Makka akan hanyar Madina, ana kiran shi Sarri. Allah ya mata rasuwa a shekara ta 51 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita ce take cewa وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة تجي ناجي ما منزل الله صلى الله عليه وسلم روا وتنوان كجنابة أنغاني فواو نجنزا كيما سوسا ديسا مكامر يندبياني ياغباتا إذن أكتشي الوضوء كينا روان أرولا in kwa aka ma wawu niki rufa'a aka ce alwudu kenan abinda ake nihi arwallar ita karan kanta. To dan haka anan tace wada'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wudu'al janaba, na aje ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ruwan wanka wanda yake na janaba. Wannan me zamu iya dauka na darasi anan? Wajibi ne ga mace mumina ta zamantu mai hidima ga mijinta, ma'ana duk wasu aikace-aikace. Wannan shine iya haƙƙin miji, ma'ana haƙƙi ne daga cikin haƙuƙuwan da Allah ya wajabta ma mace. Dole ta kula wato da yi masa hidima akan duk wasu abubuwa da yake bukata. Kamar yanda karmu manta, akwai hadisi sahihi wato Asma yar Abubakar Allah ya ƙara mata yadda ita take tsince, ma'ana dukkan wani abu wanda yake na shara daga turken duki na Zubair ibn al-Awwam mijinta, ta zuba a cikin sanhu ta dora akan ta, za ta yi tafiya sama da mil uku ta je ta zuba sannan ta dawo. Ita take datsa ma dukin ciyawa da duk wasu abubuwa wanda yake na dawainiya. Wanda kuma gaya Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ta kawo kukanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da hannunta yayi kanta saboda nikan gari da take ma mijinta Ali. Ta nemi cewa manzon Allah ya taimaka mata a bata wani bawa wanda zai iya rage mata aiki lokacin da ta samu labarin wata ganima ta zo. Wannan duka dalilai ne wanda suke nuna cewa haƙƙi ne na mace, wajibi ne wanda ke kanta, ma'ana ta kula da hidima ta mijinta. Shine anan tace wada'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wudu aljanaba, na kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa na wankan janaba na girke masa. Fa akfa bi yaminihi ala yasari marrataini aw thalatha, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karkato makayin da damar shi, an gane ku, ya zuba kenan akan hagunkinsa. Manzon Allah ya hada ya wanke hannuwa sai da yi su biyu ko su uku, ma'ana anan ku kwanto ne na marwayi. Shin su biyu ne manzon Allah ya wanke hannun ta ce ko kuma su uku? Tare da cewa dalilai sun tabbata, wanke hannu a wajen wanka ko arwalla, ma'ana ana wanke shi su uku. Shine tace anan fa akfa'a, ma'ana sai ya karkato makayin bi yaminihi da hannun shi na dama, ala yasarihi kenan sai ya zubo akan hannunsa na hagu. Marrataini aw thalatha, su biyu ko su uku, haka yana karkatowa yana zubowa yana wanke hannuwansa sai dai. Bayan ya wanke wannan hannuwa kenan, kamar yanda hadisin Aisha da ya gabata mai tace ghasala yadayhi, sai ya wanke hannuwansa. Bayan ya wanke hannuwansa tace thumma ghasala farjahu, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke gabansa, ma'ana domin duk inda wato wani abu wanda yake na kazamta ba za mu ce najasa ba, domin magana tabbatacciya mani ba najasa bane ba, sai dai ka ce kamar kazamta. Kazamta yanzu majina, yin aka ce majina kazamta ce, amma ba najasa bace, an gane ko? A Hausa akwai kazamta akwai najasa, suna da bambanci. shine malamai anan suka ce sunna ce daga cikin sunnonin wanka bayan mutum ya wanke hannuwansa ya wanke daga cibiyarsa zuwa gwiwoyinsa me yasa domin wannan muhalli shine ake kyautata zaton cewa maniyya ta ba shine anan Maimuna tace kuma ghasala farja sannan sai ya wanke gabansa bayan ya wanke gabansa tace kuma baraba yadahu bil ardi aw al haid marratayn aw thalatha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya goga hannunsa akan kasa ko kuma jikin katanga tace su biyu ko su uku menene hikima anan dan domin duk abin da yake jikin hannunsa ne yankin maniyyi da sauran shi ya zaman tuke ne ya gushi shine anan sai ya goga hannuwan shi a kasa an gane hannun shi kenan tunda da hannun dama yake zubowa yana wankewa da hannun hagu to hannun sai manzon Allah ya goga shi wato da kasa su biyu ko su uku domin in ma akwai wani abu wanda yake ne yankin mani zai iya gushewa thumma tamadmada sannan sai ya kurkure bakin sa so nawa so uku wastan shaka ya shaka so uku amma kasancewar iya abinda yake tabbatacce shine alwasul kamar yanda a cikin arwalla kake yi ruwan da ka dauko na farko idan ka gumtsa ka kurkure bakin ka sauran abinda ya rage a hannu shine zaka shaka sai kai haka so uku me yasa muka ce so uku domin a wancan hadisi da ya gabata mai Aisha tace thumma tawadda wudu'ahu lis-salati sannan sai yayi arwalla arwalla irin ta sallah arwalla irin ta sallah so nawa ake kurkure baki da shaka ruwa so uku ake wa ghasala wajha sannan sai ya wanke fuskarsa ita ma so uku wa dira'aihi sannan kuma sai ya wanke wato damatsansa idan aka ce dira wato shine kenan anan tun daga tsintsiyar hannu tafin hannu zawwa nan shine ake kira da azira daga nan tsintsiyar hannu zawwa nan gwiwar hannu shine ake kira da azira ma'ana sai ya wanke kenan hannunsa na dama so uku sannan ya wanke na hagun so uku thumma afada ala ra'sihi alma bayan haka sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwararin ruwa a kansa wani yakan iya cewa ina shafar kai ina shafar kulli sai ka koma wancan hadisi dai na Aisha domin anan iktisari ne Maimuna ta yi an gane ku da ya shafa ruwa a kansa ya shafi wannan kunnen shi tunda mai tace kuma tawabba a wudu'ahu lis-sala tace kuma afada ala ra'sihi alma sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kura ruwa a kansa an gane amma a abin da ya gabata a hadisin Aisha bayan ya tsoma hannuwansa ya tsatsige kansa sannan sai ya zuba ruwa a kansa so uku shine anan ita bata kayyade ba ta ce kuma afada ala ra'sihi alma sannan sai ya kwararo ruwa a kansa kenan sai mu koma wancan riwaya ta Aisha so uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zuba thumma ghasala sa'ira jasadi sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke sauran jikinsa gaba daya kamar yanda a can Aisha tace thumma afada alaihi alma'a sannan sai ya zuba sauran sai ya zuba ruwa wato a sauran jikinsa bayan haka tace thumma tanaha sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma gefe ma'ana daga inda yayi wankan sai ya tashi sai ya koma gefe da ya koma gefe fa ghasala rijlaihi sai ya wanki wato kawahuwansa wanda wanki wannan kawahuwa shine cikar arwallar shi kuma shine cikar wankan wanda malamai suka ce hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan wato dangane da jinkirta wanke kawahuwa suka ce anan kasancewar in ya kasance wuri ne wanda in ruwa baya gudana daga jikinka kenan anan sai ka koma gefe sai ka dan wanke kawahuwa kamar a wancan hadisi na Aisha kenan lokacin da ya riga ya zuba ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya wanke kafar shi sai ya arwalla cikakka sannan daga baya ya wanke sauran jikinsa shine anan wasu malamai suka ce musamman kuma in ya kasance ban daki ne wanda yake da datti da sauransu ko ban daki irin wanda yake babu siminti maimakon anan kana iya kwasar laka kenan in ka koma can kofa inda zaka fita anan sai ka wanke kawahuwanka in yaso kenan fita zaka yi shine anan tace thumma tanaha sannan sai ya koma gefe fa ghasala rijlaihi manzon Allah ya wanke kafafuwansa, wanda wanke kafafuwan su ne cikar wankan, kuma su ne cikar arwallan shi. Fa ataituhu bi sirqa, tace sai nazo masa da wani mishwar ko kuma mu ce sarbeki anan. Falam yuridha, amma fa ba shi bai ce a kawo masa, ita ce a karan kanta dan kyautata masa, dan yi masa hidima, sai ta zo masa da wani sarbet dumiya, wato ya goge jikinsa. Manzon Allah sai yake amsa, fa ja'ala yanfidul ma'a bi yadi, sai manzon Allah ya haɗi yana kakkabe ruwa da hannunsa, ma'ana ruwan da yake jikinsa lemar, sai yake kakkabe shi da hannunsa. Fa ja'ala yanfidul ma'a bi yadi, manzon Allah sai ya haɗi yana kakkabe ruwa daga jikinsa, wato da hannunsa. Mushwar inda ta kawo masa bai amsa ba, ba shi bai ce a kawo, amma da ta kawo bai amsa ba, sai ya nuna cewa ba sai an kawo sarbeti ba, da hannu ma mutum yakan iya yi, amma ba don komai ba illa don sauƙaƙa ma al'umma. Kowa yake da kuɗin sayan sarbeti? Ba kowa yake da ba. To don haka wannan hadisi iya abin da yake nuna mana sifar wanka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda wancan hadisi na Aisha Allah ya ƙara mata yadda, tare da cewa malamai suka ce akwai ɗan bambanci tsakanin wannan hadisi da wancan. An gane ko? A wancan hadisi na Aisha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya wanke hannuwansa, ya wanke gabansa, mi yayi arwallayi cikakka ta sallah. Amma a wannan hadisi na Maimuna, sai ya jinkirta wanke kawahuwa sai a ƙarshen wankansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Amma a nan ba a buƙatar fa at-tarfiq, ma'ana ka ciro wannan ka hada da wannan, kowanne daga cikin su zamne yake da gindin kansa. In ma kai wancan yanda Aisha ta bayyana, ko kuma kai wannan yanda Maimuna ta bayyana, wannan kuma ba komai ba, yalwata ma al'umma ce, rahama ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da al'umma. Don haka malamai suka ce ya hada tsakanin su, wannan saba ma sunna ne. An gane ko? Ma'ana duk irin waɗannan abubuwa waɗanda sun maimaitu daban-daban, wanda kuma kowanne in ka yi shi ya tsaya matsayin ɗan uwansa, to ba a buƙatar ka haɗa su, ake yau in kai wannan gobe kai wannan. Lalle duka da ɗan bambancin kaɗan ne, illa kasancewar kawai wanke kawahuwa ne a ƙarshen wanka, sai da ya koma gefe sannan ya yi. Shi ne bambancin da yake tsakaninsa da wancan hadisi na wato Aisha, da kuma kasancewar a wannan hadisi na Maimuna, bayan wanke hannuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya wanke gabansa, sannan kuma ya ci gaba da wanke gabaɗuwa waɗanda suke na arwalla. Wannan dai a takaice shi ne wankan janaba. An gane wankan janaba ba wani abu bane ba na kai ruwa rana, wanda sau da yawa za ka ji mutum ya ce ai shi bai iya ba karatun wankan janaba. Wankan janaba ba shi da wani karatu na musamman. Iya abin da yake da shi niyya, niyya kuma halinta shi ne zuciya. Ba a buƙatar ka yi lafazi da ita akan harshenka, nawaitu gusula da janabati fardun, wannan duka bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin lafazi da niyya matsayinsa bid'a ne. Wankan janaba ba shi da wani karatu. Yanda kuma wannan sifa take, ba bambanci tsakanin namiji da mace. An gane ku? Kuma haka mai jinin al'ada, lokacin da ya yanke mata irin yanda wannan wankan Maimuna ta siffanta ko Aisha, haka za ta yi, haka ita ma mace wadda take mai jinin biki, haka kasancewar idan mutum ya mutu za a masa wanka, irin haka za a wanke shi. Duk wani wanka na ibada sifar shi daya, iya abin da yake bambanta su, wato ita ce niyya. Nan za mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.
Allahu akbar, Allahu akbar, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد